sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25 31 kuma 49 masu radan ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kawo maka tsaya zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da babban hukumar keri da masu sauran abokan aiki ne muke zuwa muku a da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za a ji martanin yan Najeriya game da dage zaben da aka yi har sai zuwa mako mai zuwa kuma za mu ji karin bayani daga shugaban hukumar zabe ta aine kan matsalar ta janyo aka dage zaben har kuma za mu ji ta bakin masana kan abin da ya kamata hukumar aine din ta yi kasancewar yanzu haka an kai kayayyakin zabe wurare da dama a fadin kasar kungiyar miyati Allah ta yi magana game da harin da aka kai wanda ya sanadiyar rayukan wasu masu yawa a jihar Kaduna idan lokaci ba mu dama za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana yadda kuke kallon wannan dage wannan zabe da aka yi kuma kun gamsu da bayanan da hukumar zaben ta bayar kada a manta lambar da za a kira ita ce 2025 2655 2655 kafin nan a gyara zama fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kairi Masu kada kuri a Najeriya sun tashi da safiyar yau asabar da labarin cewa an dage zaben shugaban kasa da ɗan majalisu har zuwa ba komai zuwa hukumar zaben ta Najeriya ta dage zaben ne ana sauran sa'o'i kalilan a fara kuri'an Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka cewa su kwantar da hankalinsu ya faɗa a wata sanarwa cewa kasar ta kai wata gaba mai wuya a tafiyarta ta demokaradiyya Shugaban kasar ya ce hukumar zabe ta INEC ta bada tabbacin gudanar da zaben wuni guda kafin a fara shi amma kuma sai gashi ana sauran sa'o'i kalilan a fara kada kuri'a bata kammala shirinta ba ya kara da cewa mu da sauran 'yan kasar da mun yarda da su Hukumar zabe ta shugaban hukumar zabe ta INEC Professor Mahmud Yakubu ya faɗa wa manema labarai cewa wannan shawara ce mai wuyar dauka amma kuma ya ce saboda samun nasarar zaben dole hukumar ta dauki wannan shawara Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya cecaki kawayen Amurka a nahiyar Turai a yau Asabar game da matsayar su akan Iran da Venezuela a cikin wani jawabi da ya yi a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin Munich na kasar Jamus ya ce lokaci yayi da ya kamata kawayenmu na Turai su rika mutunta takunkumi da Amurka ke kakabawa gwamnatoci masu kisa da shirye ta asa Pence ya faɗa wa mahalarta taron cewa ya kamata kawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran ya kuma kira ga kawayen nasu su amince da madugun 'yan adawan Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban kasar na gaskiya sama da kasashe 20 na nahiyar Turai sun riga sun amince da hakan amma kuma kungiyar tarayyar Turai bata bada cikakken amincewar ta ga shugabancin Guaido sosai ba amma dai ana zargin shugaba Nicolas Maduro da ake jayayya da shi da yin satar zabe wanda aka gudanar a bara yayin da kasar ke fama da tsananin talauci da kuma tsadar rayuwa Mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya ce a yau muna kira ga kungiyar tarayyar Turai ta fito karara ta taimakawa walwalar al'umman Venezuela ta kuma amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela da gaskiya Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ayyana dokar taɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango akan iyakar kudancin Amurka wanda hakan ke zama wani ƙalubalen shari'a da zai taimaka wajen gano girman iko da shugaban ƙasa ke da shi. Yana mai gargaɗi a kan abin da ya kira mamayar 'yan banga da miyagun ƙwayoyi da kuma aikata laifuka. Jiya Juma'a Trump ya ce ya ayyana dokar taɓacin ne ko kuma wannan dokar ya wato da aka ayyana wani abu ne mai kyau da ya kamata a yi. A wani lokaci yayin da yake magana a fadar White House ya ambaci wasu gungun bakin haure wanda yana mai yana nuni ga tawagar bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka wanda suke kokarin shigowa Amurka lokacin shugabancin sa. Trump yana yunkurin gina bangon sa babban alƙawari da yayi wa Amurkawa a lokacin da yayi yakin neman zabe, abinda yake ganin zai farantawa 'yan siyasa masu ra'ayin mazanjiya. Amma kuma zai iya sa a zargi Trump din da yin amfani da mukaminsa wurin cimma wani buri. Fadar Vatican ta Papa Roman ta faɗa a yau Asabar cewa Papa Roman Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika na Amurka Theodore McCarrick wanda ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bara ne Francis ya amince da murabus da McCarrick ya yi daga makarantar horar da malaman Katolika, biyo bayan tuhumarsa da aka yi da aikata laifukan lalata da yara da manya a majami'u shekaru da dama. Vatican ta faɗa a wata sanarwa cewa a cikin watan Janairu shekarar 2019 aka tabbatar da McCarrick ya aikata laifin, yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki na 'yan ɗarikan Katolika wanda suke faɗan laifukansu da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara da kuma manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. Doka ta shida a cikin dokoki goma da Allah ya baiwa Annabi Musa a addinin Krista ya haramta yin zina. McCarrick ya nemi afuwa akan matakin korarsa daga matsayin limamin Katolika, amma duk da haka ana ci gaba da daukan wannan matakin na korarsa, kuma an shaida masa hakan a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To da farko zamu fara duba taron masu ruwa da tsaki da shugaban hukumar zabe ta INEC ya gudanar a birnin tarayya Abuja. Nasir Adamele Kaya gare ka.
Shugaban hukumar zaben Najeriya ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki inda ya jawabi kan dalilan da suka sa a biyar gabanin fara zabe aka dige zaben.
Just look at the kind of election that were conducted before 2010 and the kind of election that we are conducting today. Look at the openness of the process.
Shugaban na INEC Muhammadu Yakubu ya ce wasu daga dalilan sun hada da rashin isar kayan zabe dukkan yankuna, gobara da ta hukuwa wasu ofisoshin hukumar, da wasu lamura da ka iya kawo cikas wajen gudanar da zaben bai daya dukkan jihohi. Taron ya samu halartar wakilan jam'iyyu da ma wasu daga 'yan takara da suka samu bambancin ra'ayi tsakanin masu cewa an makara wajen dage zaben da kuma masu cewa hukumar ta yi kokari. Shugaban APC mai mulki Adams Oshimole yana daga waɗanda suka nuna korafin hukumar ta makara wajen sanar da matakin bayan kowa ya nufi mazaba.
Da FCT kuma mu yi kokari mu gan cewa ai nominating agents a wurare 176,000 police units, kuma wani lokaci a riga a biya su kudi da za su yi samu ko burodi za su sayi ko pure water za su sha. A yanzu last minute baya su je kawai wurare last minute da cewa ai ka koma gida ba za a yi zabe ba, kuma ka sai abu wanda yake mutane da yawa ba za su abu damuwa ne kuma mu kamar national chairman of political party ya kamata a lokaci da su samu gani cewa suna da gani cewa boom ba zai yi daidai ba, ya kamata a gaya mana da wuri, amma ba wai a bari ba sai 2:30 a.m.
Tun gabanin taron kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa PDP injiniya Buba Galadima ya ce matukar za a yi zaben adalci to PDP za ta dawo karaga.
Abin ya ba mu mamaki irin karbuwa da ɗan takararmu ya yi musamman a kudancin ƙasar nan, kuma abin da zai baka sha'awa shi ne ko ma inda ba mu zata za mu samu goyon baya ba, to mun samu goyon bayan da Allah zai sa a yi zaɓe na gaskiya na sahihi bisa adalci, sai ya kada dukkan kowane ɗan takara a Katsina da Kano da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi, da za a yi zaben fi sabilillahi Atiku Abubakar sai ya samu kashi 65 daga cikin 100 na ƙuri'un waɗannan al'umma wanda da muke zato sai mun tashi tsaye mun yi hoɓɓasa za mu iya samun kashi 40.
Masu sanya ido kan zabe na cikin gida da ƙetare sun nuna matukar damuwa ga yadda dage zabe ya zama tamkar al'ada a Najeriya. Nasiru Adamu Malika, Murar Amurka daga Abuja. Najeriya.
To a gaida ka Nasiru Adamu Alkaya. Menene matsayin shugaban kasar Najeriya da ma ƴan Najeriya kan dage wannan zabe da aka yi? Ga Umar Faruk da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kuma dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya a jam'iyyarsa ta APC yayi juyayi da nuna damuwarsa akan dage zaben da hukumar zabe ta Najeriya ta yi zuwa sati mai zuwa, inda yake cewa wannan ba karamin bakin ciki da kuma ta da masa hankali yayi ba, ganin irin kudaden da duk hukumar nan ta bukata an bata, ko ƴan Najeriya da ƴan siyasa sun yi shiri mai kyau domin shiga wannan zabe wanda dage shi zai iya kawo lalurori daban-daban a waɗansu ga mafi yawan ƴan Najeriya, musamman waɗanda suka yi tafiye-tafiye domin su isa kasashen da suka yi rijista su kada ƙuri'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta sa ido ta tattauna da hukumar zabe ta kasar domin duba hanyoyi da za a kawar da afkuwar irin wannan lalurar da ta ce ta fuskanta, wanda ya tilasta aka daga wannan zabe a daidai wannan lokaci da jama'a da dama suka yi dokin cewa a yau za su kada ƙuri'a su zabe shugabanninsu. Na tattauna da waɗansu mutanen garin domin in ji ra'ayoyinsu dangane da wannan dagewar zaben da aka yi.
To a kashin gaskiya, ko da yake ni da kuma ƴan Najeriya ban san ko me yasa aka dage zabe an dab da za a yi zaben, a kashin gaskiya ya kawo tece kuce domin mutane da yawa suna gani kaman akwai lauje cikin naɗi. Bai kamata a ce hukumar zaɓe ta yi wannan gaugawa na dakatar da zaɓe sai wani lokaci ba, domin ya kamata a ce an ɗauki lokaci ko kwana biyar ko uku wanda za a yi zaɓe kamun a ɗauka wannan matakin. Amma
to alhamdulillah, abinda je zan ce wannan dage zabe da aka yi a gaskiya mu dai bamu san dalili ba sosai, amma dage shi din in abun alheri ne to abun alheri ne, Allah ya sa haka. Amma ya kawo wani dan cikas akan yawancin mutanen da za su zo su hallarci wannan zabe, domin mutane suna tasowa daga ko'ina, sun shigo gida, sun shigo inda suke zabe, an ce an zo an dage, ba a gaya ma mutane cewa ba za a dage zabe gobe ko jibi. Ya kamata da an ba mutane lokaci, wasu wanda suka za su kashe kudinsu daga nesa su taho, za ka gani cewa da ba za su zo ba. Kuma inda kuskure ne aka samu, tuntuni ai kamata a ce yau ta gyara wannan kuskuren kafin a ce an zo sauran awa bakwai ai zabe a ce an janye zabe.
Wasu ƴan Najeriya kenan da ke a garin Daura a tattaunawa da nayi da su bayan da hukumar zabe ta bayyana cewa ta ɗage zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisun tarayya har zuwa Asabar mai zuwa. Umar Faruk Musa, murar Amurka daga birnin Daura a Najeriya.
To a gaishe Sheka Umar Faruk Musa. Yayin da aski ke a wato ake ci gaba da tattaunawa da muhawara da kuma sharhi akan matakan hukumar zaben Najeriya na ɗage wannan zabe da aka yi zuwa makon gobe, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya hira da masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa game da makomar kayayyakin zaben da hukumar ta fara rabawa a wasu jihohi da kuma matasan da aka ɗauka a matsayin malaman da za su gudanar da zaben. Mahmud, gareka.
Babu shakka al'amari ne da ya kamata a ji hankalin hukumar zabe da jam'iyyun siyasa da 'yan takarkaru ta wata sigar ma da jami'an tsaro akan cewar kowa sai yayi nasa aikin wajen ganin cewar waɗannan kayan aiki sun sami tsaro, sun sami kariya, sun sami kulawa ta yadda wato aka tashi amfani da su mako mai zuwa ba za a bar kofa na zargi ko shakku ko ɗarɗar game da wato sahihancin yin amfani da su ba. Domin duk wani zargi da za a yi, duk wata tuhuma da za a yi, za ta iya shafar sahihancin zaben.
To idan haka wacce siga ita hukumar zabe kake gani ya kamata ta bi don ba da wannan kariya da kake magana, tattaro waɗannan takardu za a yi ko kayayyaki a dawo da su a adana su a wata maɓoya da aka aminta da ita, ko kuma a samar da tsaron za a yi a wurin da suke?
Ya kamata ita hukuma ce ta fi cancanta ta san matakan ɗaukan kariyan nan, kuma bai kamata ma a ce duniya ta san matakan da za a dauka din ba, domin shi kansa shinan kaza da kaza da kaza zai shi ma wani baraza ne ga tsaron nasu da sirrin su. Yayin da kace za mi kaza mi kaza mi kaza, to wanda yake so ya cin maka shi kuma zai iya tunanin hanyar da zai yi ya keta wannan kariyar ya shiga yayi ta'adin da zai. Dan haka bar mata a ja hankalinta ta yi tunanin lalle yadda za ta bada kariya.
Wani batu da yake jan hankali kuma shine makomar su galibin malaman zaben nan da aka dauko su daga jami'o'i, wasu yara ne na bautar kasa kuma an aika su kauyuka, yanzu an ce su dawo. Kuma akwai rahotannin ma dake cewa sabda aka ce su tafi din babu wani abu da aka ba su ne daga cikin allowance da za a ba su. Wasu na fargaba cewa su kansu yaran nan yanzu fa za su iya kasancewa barazana ga makomar zaben idan an yi shi, musamman in aka tafi a yanayin da ake iya. Me kake gani ya kamata a yana?
Babu shakka za su iya zama barazana idan suka ki komawa, wato shi ma zai shafi sahihancin zabe, domin kada ka manta an ba su horo akan yadda za su yi wannan aikin. Idan baka mai da su su yi aikin ba, baka da lokacin da zaka yi wasu sabbi horo ne yanda za su yi aikin. Saboda haka babban abin yi su kuma wajibi ne a wannan makon da za a dauka a tsari yadda za a yi maza-maza a biya su a duk inda suke, a biya su kudin yau kamar sun yi wannan aikin, sannan a tanadi abin da za a biya su kuma da zarar sun koma sun yi na mako mai zuwa. To wannan zai ba da karfin gwiwa na su koma din. Amma idan ba haka ba, akwai hatsari. An ba su horo, ba a ba su kuɗi ba daman, don haka ba abin su bashi, don haka suka ga dama suka ki zuwa, shikenan za a shiga wata matsala.
To madalla, tattaunawar Dr. Sa'id Ahmed Dukawa kenan da wakilinmu wato Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna domin jin inda aka kwana game da yawan mutanen da aka kai hari aka kashe. Isa Lawal Ikra gare ka.
Ganin yadda wasu ke tattantama da tababa akan alƙaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan kai wani hari a yankin karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna. Kungiyar miyar ta Allah karamar hukumar Kajuru ta ce gaske ne an kai harin, amma fatin daren Lahadi ne zuwa safiyar Litinin din makon da ya gabata a jihar Kaduna. Arda Musa Aliyu shine shugaban kungiyar Fulani ta miyar ta Allah karamar hukumar Kajuru, kuma ya ce waɗanda aka kashe ma sun zarta alƙaliman da ake ta yadawa.
Wato ainihin gaskiya al'amarin na farko ranar Lahadi ne, da misalin karfe 10:11 na dare, aka samu wani gari mai suna Maro. A Maron nan, a ƙauyen Maron ne, to aka samu waɗansu mutane ƴan ta'adda suka shiga suka kashe mutum 10 a dare kenan. Wato gari da safe misalin nan ma kamar 11:00 zuwa 12:00 haka, su kuma suka shirya suka farma sun Fulanin da suke wannan area da kuma da babban da ba suna wannan area ma. Suka shiga rugajen su suka yi ta kace su da yaran su da matan su da dattawan su da duka abin da dai suka yi da dukiyan su ka taɓa wani mutum gida, kuma duk wanda an kashe wannan mutane duk wanda suka kashe sai sun kone shi.
Kenan gaske ne waɗanda aka kashe sun iya kaiwa 66 da ake ta yawo da labarin?
To wannan ma wanda aka ce maka 66 nan 68 ne, wanda hukuma ta tabbatar da cewa su a yi jana'izan su an rufe su.
Arɗo, me ya faru da ba a samu labarin wannan abu ba sai ko kamar ranar Alhamis?
Mu dai Abu Al'umma Fulani ya same mu ranar Monday, su kuma a gara ya same su ranar Lahadi da dare.
Game da zaman ɗarɗar ko halin da ake ciki na yawo da labaru daban-daban kuwa, shugaban kungiyar ta miyar ta Allah karamar hukumar Kajuru Alhaji Arɗo Musa Aliyu cewa ya yi.
To yanzu halin da ake ciki abubuwa ne dai marasa daɗi. Ka ji labari nan, an jima ka ji labari nan wanda ba za ka ma iya gane irin labarun da ke faruwa. Wadansu suka ce wuri ya wuri kaza ya tashi da rigima, wani wuri ya ce ya barke da rigima. Amma dai muna gani tun da ranar da aka yi wannan abun ba sake wani kace-kace wanda aka ce an yi wani abu ne harkini daga cikin wannan wuraren.
Akwai jami'an tsaro?
Eh, akwai sojoji da 'yan sanda wanda suke ta kaiwa dawowa. Duk za a ga an su tuka wannan gawo to.
Ana rikin an kama wasu an ake ganin suna da alhaki na wannan hari?
A magana kamawa kan ba kama kowa ba.
yanzu me kuke so a yi ko shugabannin Fulani dan samar da zaman lafiya saboda irin yawan tashi-tashi hankulan da ake samu?
To wannan abu ya taba faruwa dama aka yi wanda bunnan ma kan cewa a hukumar gwamnati ba ta dauki wani mataki wanda za a ce an kama wayannan mutane an hukunta su aka bar karazube ba ko mutum da aka tabbaka an kace kusan mutum 300 a wancan lokaci da mata da maza da yara kamar yadda suke kuma gwamnati ce da ta dauki mataki kuma gwamnatin ta zo ta same mu an kai mana jaje hukumar muka bar mu gwamnatin ta yi aikin ta to aka zo haka nan magana nan da ya sa sun kafa ai komai ba
duk wani kokari na tabbatar da alƙaliman da Arda Musa Ali ya bayar akan waɗannan kashe-kashe na karamar hukumar Kajuri da ya ci tira musamman ma da kiran da na dinga yi ta wayar mai magana da yawun rundunar ɗan sanda a jihar Kaduna da wayar shi bata shiga ba kamar da yadda shi ma mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan bai samu damar daukan wayar da na kira shi ba na kuma tura mai sako har zuwa lokacin da wannan shiri ke haduwa ban samu amsa ba sannan duk kokarin sake bin wayar domin yin magana da shi ya ci tsira saboda an nuna cewa ya riga ya shiga gurin da wayar sadarwar ke da tangarda saboda haka ba zan ji muryar shi ba ko da ke dai kafin ma bayanin shugaban Fulani karamar hukumar Kajurin Gotin jihar Kaduna ta riga ta fitar da sanarwa inda ta jajanta wa ƴan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da tace sun kai mutum 66 sannan gwamnatin ta gargadi al'umar jihar Kaduna da gujewa dukkanin wani yunkuri na daukan matakin ramuwa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla kai da Isa Lawal Ikira Allah kuma ya kare. To yanzu masu sauraron mu da yake ba mu saba bude muku layin wayan mu ba a rana ya karshen mako irin wannan rana Asabar amma a yau yanzu zamu bude muku an jima kadan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon wannan zabe da aka dage? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655 kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan. Madalla mun samu kiran mu na farko daga Nasarawa ne akan layi daga Nasarawa
kuna magana da lawan makanikin machine ne jihar Nasarawa Masaka
to mallaw menene ra'ayinka game da wannan dage zabe da akai
to ra'ayina dai ubangijin Allah ya kawo lokaci kuma Allah sa ba sa mu hanyi shi an yi zabe akan lokaci ba akan wannan rana ita yau ba yawa to muna yi wa al'ummar Najeriya su yi hakuri yawa saboda ka san abubuwan da ita ainihin yadda ta shirya abun kuma ga yadda abun ya zo ya kasance
to mallam mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je Bauchi wani ne aka layi daga Bauchi
assalamu alaikum
amin wa alaikum sallallahu alaihi wa sallam ka da Allah
na kashe mai ina fara zai da Abubakar wa da kofar kudu shira
to Abubakar menene ra'ayinka game da wannan abu da ke faruwa
ra'ayina shine dama yin sumiyata da tare da tawakkali ya biya fari irin wannan sai ya dogara da Allah zan an sai wa sa an ta karfi shan ho kairu lakum zai ku so wani abu kuma ya zama muku shari ko kuma ku yana ku zama muku
to malam Abubakar mun gode kwarai da gaske bari mu je Maiduguri wani aka lalle Maiduguri
ni na ya haya daga bugin talakawa
to malam ya haya me zaka ce game da wannan dage zabe da akai
abin da zan ce game da dage zabe Allah ya bamu hakuri kuma Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya sa daga wannan shi alheri
kana ganin hakan yayi daidai
to na biyu kuma da Allah buba galadima irin bangaren da yake fara ya duba shekarun sa kuma ya duba irin bangaren da yake fara yayi
to malam yayi mun gode kwarai da gaske muna bari mun samu wani akan layi, wani ne kuma daga ina ake kira?
Hello, Mustafa Muhammad ne kafinta daga Damaturu jihar Dama Diobe State Local Government.
To Malam Mustafa, Malam Mustafa menene
ke mana ajinci akan zagin nan? Muna shirya mun bar ayyukan mu gashi nan da ba mu samu mun yi ba.
To mun gode malam, mun gode malam Mustafa, mun ranta a Lagos. Wani ne akan layi daga Lagos?
Yanin taro ne yake magana.
To Yunus a gurguje, menene ra'ayinka game da wannan
zage zabe? Ina ma nan dama wannan zaben tun da aka wannan haka din alsa haka ne yake mana alƙairi.
Wato ka amince da hujjojin da hukumar INEC ta bayar kenan ko?
A na amince, ai duk sun san abin da ake ciki. To amma kuma wannan dattijan da yake magana wannan wane ne tsoyarsa? Yake fa bakin sa ba haka harkar zabe take wannan duniya.
To
kana
magana duk da yake dai ba, duk da yake malam ba maganar wannan muka ba, bari mu je rika duniya yanzu a gurguje. Wane ne a Kaduna?
Sharfi, barka da al'asari.
Yawa, barka dai.
Sunana Murtala, Allah ya kira ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, ga zabe da ya zo kuma an nage shi, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shi ne Sharfilu, ai tarihi da yake maimaita kansa. Kuma ka duba da 2011 muna cikin faza ɗaya ma, amma fara jin labarin kiɗa aka soke zaɓen nan. To wannan mutane suna tare da dakika da wacce ana cikin zaɓen ne ma, kuma mun musu kyakkyawan zato. Alasa haka shi ne mafi arai, kuma wannan farfesa mun jinjina masa ya nuna ƙwararren farfesa ne, saboda ya ga wasu munubobi ne yasa ya yi wannan ɗanci mataki. Kuma Allah ya kawo mana zai canji mai kyau, Allah ya kai mu ranar sati.
To Malam Murtala, mun gode ƙwarai da gaske da ke a gurguje muke ɗaga waya yau. Bari mu je Ondo. Wane ne akan layi daga Ondo?
Kana magana da ɗan kaka CEO mai gado da katiba da ke titin Odo Yoka, Saba Kurai, jihar Ondo.
To ɗan kaka, a takaice menene ra'ayinka kan wannan batu?
To ni ra'ayina abin bai zo mu da mamaki ba, hali ne irin na 'yan Najeriya. Domin ku yin amai a layi da karya alƙawari kaɗan daga cikin aikinsu, domin ku ita hukumar zaɓe, wannan ba hujja kai a gare ta ba. Tun da yake ta tahiriya an biya mata buƙatu, ba ta da wani abu tahiriya sau. Amma abun baƙin ciki wai har tsakar dare ma suka ba da sanarwa.
To hujjojin da suka bayar, hujjojin da suka bayar ya gamsu, ka gamsu da hujjojin da hukumar zabe ta bayar? To madalla ɗan kaka, mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je Jigawa. Wane ne aka layi daga Jigawa?
Shaibu da samu da karamar hukumar ƴan gwaye jihar Jigawa.
To malam Shaibu,
yawa Abubakar Galadi ba ya tsufa, amma kuma ikan wasu maganganu wanda bai dace ba a maganin.
To duk da yake man Shaibu, a magana Abubakar Galadi muke ba, daga baya wani lokaci za mu yi wannan magana. Yanzu dai muna son mu ji ra'ayinku ne kan cewar menene ra'ayinku game da tsage zaben da aka yi.
Bara'ayin mu dai Allah ya sa muna da rai da lafiya, kuma Allah ya ba mu ikon zaben shugaba adali.
To mun gode ƙwarai da gaske. To mun gode man Shaibu, bari mu je Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Saido Hausawa daga jihar Nasarawa.
To Saido a gurguje, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine wannan daga zabe nan Allah ya sa shine mai alkhairi, saboda garne ta son gar, Allah ya ba mai rubusa.
To a to amin ya rabu ma Saido, mun gode ƙwarai gaske. Kuma da daga wayoyinka muka kawo da ƙarshen daga wayoyin, mun gode da wanda suka samu damar kira, wanda sauran kira ba za mu ba ku damar listening ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Mun gode. To ga labarai amma wannan karan a takaice.
Masu kada ƙuri'a a Najeriya sun tashi da safe yau asabar da labarin cewa an ɗage zaben shugaban ƙasa da nayin majalisu a zuwa sabon mako. Hukumar zaben ta Najeriya ta ɗage zaben ne ana sauran sau'i ƙalilan a fara kada ƙuri'a. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya caccaki kawayen Amurka a nahiyar Turai a yau Asabar game da matsayinsu akan Iran da Venezuela a cikin wani jawabi da ya yi a taron tsaro da ake gudanarwa a birnin Munich na kasar Jamus. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango akan iyakar kudancin Amurka.
To da takaitattun labarin mu karshen shirin namu ne, sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaryadin Baba Yakubu Kiri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Salamun Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu Taiwo Malama Zainab Abdulrahman, sai kuma muƙaddashin shugaban sashen Hausa Fred Cooper da yanzu yake lura da mu. Ni Sarfila Hashin Gumel da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.